الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ودا ساكي سادوا جدن ونن تلفزيون مي البركة نا سنة تي في دومين تشي غبا دا غودانا دا شيرين دا موكا سوما نا تربية اليارا المسلمينجي أتشيكم ونن لتافي مي البركة نا تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة idan ba a manta ba a satin da ya gabata malam ya kwararo mana bayani game da ni'ima ko falala da ke cikin aihuwar ƴaƴa mata wanda ya zano mana falala ta aihuwar ƴaƴa mata ɗaya biyu zuwa uku da a yau malam zai soma mana da bayanin cewa wannan falalar da aka zano ta cewa ƴaƴa mata za su iya dalilin ƴantarwar mutum daga wuta ba ta takaita ga wanda yake da ƴaƴa guda biyu ba kawai mata ko ƴaƴa guda uku kawai mata a'a tana ciratuwa zuwa ga hatta wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba sa ƴaƴa mace guda inda malam ya buɗe matashiya mai zaman kanta inda ya suna mata da cewa fadlu tarbiyyati ibnatin wahida ma'ana falalar tarbiyar mace guda daya malai kawo hadisi daga ibnu abbas yake cewa an ibnu abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya dade shi da ma'aifinsa yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zalla sira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace man kanat lahu untha duk wanda ya kasance yana da ƴa mace guda falam ya idha sai bai turbude ta ba kamar yanda jahilai suke yi walam yuhinha sannan bai wulakantar da ita ba kamar yanda wasu daga cikin jahilan mutane suke yi walam yu'athir waladahu alaiha sannan kun bai hihi da ƴaƴansa maza ba akanta yani adh-dhukur yana nuhin maza adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna rawahu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin namuna ashi baya halatta koda kahihi ta tsakanin ƴaƴanka maza da ƴaƴanka mata Allah madaukakin sarki to ittaqullaha wa adilu fi auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku ba a ce ba kai ma namiji kyauta kaza ita mace kai mata kaza kai adalci yanda ka ba namiji ka ba mace babu inda fifiko ya kasancewa sai idan ka mutu wannan wajen rabon gado nan Allah shi hukunta ga yanda za a yi amma kai matukar kana raye dole kai adalci a tsakanin ƴaƴanka maza da ƴaƴanka mata sai idan abin da ya kasance ne kowanne daga cikin su yana bukata ga daidai abin da wanda yake bukata ga daidai abin da wanda yake bukata to babu lahi anan dan an samu fifiko domin ana yi ne daidai gurgurdan bukata kenan hadisi na gaba sai malai ka hauni hadisi ke cewa an fadl bin ايكي جو وعن فضل من قام بتربية ابنتين او اختين يجي دنجنة فرلا تواند يقول دا تربية اعاكو كما انقوا ما تاقو دا بيو معنى شوان نمبا ايان سباني ياسا موسو ياراني اما دنجنسا كما كننسا يقول دا تربية يروى انس ابن مالك انا رويتو دا انس ابن مالك ويروي Anas ibn Malik yana rawaitowa radiyallahu anhu fa yaqulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa zalla sina da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace man ala ibnataini aw thalathan duk wanda ya kula da tarbiyar mataye guda biyu ko guda uku aw ukhtaini aw thalathan ko kuma ƴan uwa guda biyu ko ƴan uwa guda uku hatta yabinna ata ma'ana har sai da suka balaga su wannan ƴan matan aw yamutu anhunna ko kuma shi ya rasu ya bar su abinda ake yi wanda ya kula da ƴaƴa guda mataye guda biyu ko uku ko ƴan uwansa guda biyu guda har zuwa uku ya kula da tarbiyar su har sai da aka kai lokacin da suka wadatu daga tarbiyar sa shine ya binna suka wadatu daga tarbiyar sa ko kuma suka balaga ko kuma ya mutu ya bar su ya kasance yayi haka ba tare da ya kaskantar da su ba kuntu ana wa huwa fil jannati ka hataini sai manzo Allah yace zan kasance ni da shi a cikin aljanna ka hataini kamar haka manzo Allah yake ni da kamar haka shine sai malai yace wa ashara bi usba'ihi alwusta wallati taliha sai ya nuni da hannunsa na tsakiya da wanda yake bi masa shine mi as-sababa ko as-sabaha sai manzo Allah ya nuna hannunsa dan tsakiya da manuniya ɗan yatsunsa guda biyu yace kamar haka idan ka lura hannu dan tsakiya ya wuce mi ya wuce manuniya da kadan to haka manzo Allah yake zai shiga aljanna manzo Allah yana gaba shi kuma yana mi yana bayan sa shine malan sai mai kira suna malai fassara kalima tayyibin ne yake cewa yabinna yani tastaghni alwahidatu minhunna an ri'ayatihi mana ya kula da yarinya ya kula da yara mata guda biyu har sai ya kai lokacin da za su wadatuwa daga tarbiyyar sa mana koda a ce babu shi suna iya su rayu suna iya su dogara da kansu qala ibn battal rahimahullah ibn battal Allah ya ji kansa yake cewa haqqun ala man sami'a hadha alhadith haqi ne ga dukkanin wanda ya ji wannan hadisin an ya'mala bihi yayi aiki da shi li yakuna rafiqan nabi sallallahu alaihi wasallam fil janna dan ya kasance abokin manzon Allah a aljanna fil akhira alahira wa afdal min dhalik afdal min zalik wala manzilata fil akhirati afdal min zalik sannan babu wani masabki a lahira da yahi wannan mana ya kasance kai da manzon Allah kuna kusan wuri guda babu wani masabki wanda ya kai wannan ashe wannan sai nuna cewa ashe tarbiya ayya mata ko ba ayyanka bane zaka samu falala mai yawa sukan iya su dalilin shigarka aljanna to ina ga wanda shi ya aihe su anan zan so in rawaito muna wasu daga cikin labarai sai daga cikin malumai ya zai ya ambato na wani bawan Allah da yake zaune da matarsa mata ta farko tana da juna biyu sai ya kasance gurin shi kullun shi ne ta aihon mishi namiji har ya kai ga abin da yake cin mata kenan in ta aihon mishi diya mace zai mata kyautar kaza sai mata kyautar kaza in ta aihon mishi diya da namiji zai mata kyautar kaza zai mata kyautar kaza bai taba kawa cikin kansa ba za ta aihe mace shi namiji kawai yake so bai taba cewa ba in ta aihe mace zai mata kyautar kaza shi dai namiji ana zuwa lokacin aihuwa ya aka kawo ta a likita ta aihu tana aihuwa sai aka zo mace ce aka samu aka doke ta aka shi da ita a daki na aihuwa bayan ta aihu jaririya tana na wajen likitoci sai ga mijin ya zo yana zakuwa aka ce mishi ai albishirinka abinda aka samu shine mace ana gaya mishi wannan kalmar sai ya dahi kai sai da ya tsugunna me yake so namiji ga kuma an samu mishi mi an samu mishi mace haka nan da ya dauki wannan yarinyar bai ma tsaya wani kallon huska ta bayin da take ya isko wannan matar tasa tana kwance cikin daki ya mika mata wannan yarinyar ita kuma tana ta murna tana kaga inda take ko ka gani kaza kaza tana siffanta mishi ga yanda take shi dai duka hankalin shi bai kawo ba shiga wata duniya ta tunanin an aihon mishi ba abinda shi yake so ba haka aka yi wannan yarinyar wannan matar tana renon wannan yarinyar wannan mijin ya kasance babu ruwansa da wannan yarinyar babu ruwansa da doki yarinyar ya zazzaga ta kuma ya tambaya ya lahiyar yarinyar haka nan uwar take kula da wannan yarinyar har sai da yarinyar nan ta yi shekara uku wannan uban babu ruwansa da wannan yarinyar kuma suna a gida guda sai wata ran yana kwanci a kan gado sai yarinyar tana wasa da balo sai ta halba masa balo tana masa wasa ta halba masa balo dai balo biyu ta halba masa ball uku wannan mutumin bai dago kan shi ya kalle ta ba uban nan nata shi yana cikin angaje ne sai yarinyar ta zo a kusa gare shi ta hawa a kan gado ta kwanta a kusa gare shi tana daddaba shi tana mishi wata waka tana waka ashe yana dan jin ta tunda kwanan bai dauke shi sosai ba yana jin ta wannan abun da ta yi masa har kwana ya dauke shi da ita gaba dai yana tashi da kwana sai ya iske ta a gargashin sa ya ji dadin wannan wasar da ta yi masa sai ya rungume ta ya sumbace ta matar ta ji dadi dan ba taba ganin ranar da wannan mijin nata ya sumbaci wannan yarinyar tasa ba sahiya ta waye zai ta yi a wajen aiki sai ya barta ita da ma'aifiyarta bayan ya yi mata wasa a rana ta farko da ya maɗiyarsa wasa. Yahu ta bayan ya dawo akan hanya sai ya ce to ya kamata yau in tai da wani kado, ma'ana wata kyauta ta musamman ga diyata, ya ɗauki kyauta ta musamman ya tafi da ita. Kyautar da ya ɗauka shi ne sai mata ya sai mata halawa, ma'ana ya sai mata bumbu, wannan kayan zaki da ake sai ma yara, ya sai mata wannan halawar ya tafi da ita a gida. Yana zuwa bakin kofa sai isko matar tasa ko hijabi za ta hitowa, ce lahiya, ta ce ai an kira ta, ma'aifinta ne baya da lahiya, za ta tai ta gan shi. Ya ce to a dawo lahiya, ta ce ta ce masa na bar wance kaza, na bar diyata tana nan ta kula da ita kame in dawo. Ya ce to ba matsala. Yana shiga wannan yarinyar ta tarbo sai ya ɗauke ta ya rungume ta ya huddo mata wannan halawa kin guda uku ya bata, ta buɗe guda tana sha sai ya zo ya zauna. Yana zaunawa a kan salon sai ya ji wani kamar hajijiya tana kama sa, sai ya yi tsaye da nufin ya shekura ya ɗaki ya kwanta, yana ganin gajiya ce. Yana tashi tsaye ya gusa kawai sai hajijiyan ta bige sai ya faɗi ya fara makarkata, zuwa ta karyo masa alamun kamar mutuwa ma ce take so ta zo masa. Yana ta neman ya kalmar shahada ta kiya. Wannan yarinyar tana ganin haka ta hoshi da kuka, babu kowa kuma, ta rasa me za ta yi. Yarinyar sai ta hito bambon da halawar da take a cikin bakinta, ta sanya masa a cikin baki, da ta sanya masa a cikin baki can an jima sai wannan makarkatar ta ɗoki. Ana nan sai ga yar aiki ta yi sauri, aka kira likita, matan ita ma ta shigo. Tana shigowa hankalinta ya tashi ga likita, aka zo aka bincika, ko da aka bincika ashe sukari ne ya masa karanci a jikinsa. Kun san sukari da me yake da suna da gishiri, idan suka yi karanci ga jikin mutum akwai matsalar da suke iya sa masa, musamman shi ma bangaren sukari yana iya jawo mutum ya rika makarkata, ko kuma ma ya sume ko ya hwaɗe da abin da ya kama da haka. To sukari ne mishi karanci. Lokacin da likitan ya auna ya ce ya aka yi, wa ya sami shi wannan zaƙin a cikin baki, sai ce ai ɗiyarsa ce ta sami shi wannan shokolakin. Ya ce to wannan bambon, wannan halawar da yarinyar ta samu sa a cikin baki shi ne ya tsamar da shi, ba dan shi ba, da ya wuce minti biyar bai samu wani zaƙi da shiga bakinsa ba, da yana mutuwa. A wannan lokacin wannan ma'aikin ya fashe da kuka, ya ƙara rungume yarinyar, yana yi ma Allah maɗaukakin sarki godiya. A nan ya fara yi ma Allah godiya. Daga wannan lokacin wannan mutumin ya riƙe wannan yarinyar da muhimmanci, domin tun tana 'yar shekara uku ta yi, ta tsamar da shi. Wannan shi ne kenan. Ashe baka san daga cikin 'ya'yanka ba wanne ne zai taimake ka, wanne ne zai yi dalilin tsamar da kai daga cikin wani kunci da kake a ciki. Kenan. Mahuta shi ne dukkanin 'ya'yan da Allah ya ba mu, mu yi ma Allah godiya, mu sa musu albarka, za mu ga alkhairi. Kana mu hihita, kada mu yi zaɓe. Allah yake jawo asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, takan iya ku kyamaci wani abu ya kasance shi ne alkhairi a gare ku. Malam ya ce yana ɗaya daga cikin hanyoyi na tarbiyyar yara da an aihe su al'adhanu fi udhinil maulud, nan kiran sallah a cikin kunnan wanda aka aihwa, jariri da aka aihwa. Yace wa minas sunani lati yanbaghi lil muslimi an ya'mala biha, yana daga cikin sunnonin da ya dace a ce musulmi yayi aiki da su. Al adhanu fi udhnil maulud shine kiran sallah a cikin kunnan jariri, sabon jinjiri da aka aihwa. Ya kawo dalili yake cewa ar-rafi'i, an karbo daga rafi' an abi rafi', an karbo daga abi rafi' an abihi, shi kuma daga ma'aifinsa radiyallahu anhuma, Allah ya yarda da su, shi da ma'aifin nasa, qala yaji ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naga manzon Allah sira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, azana fi udhnil hasan bin ali, yayi kiran sallah a kunnan dama na Hasan dan Ali, haina waladatu fatima, lokacin da fatima ta aihisa bis salati, yayi kiran sallah. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin. Kidan wannan hadisin me yake nunawa? Lokacin da aka aihi al-Hasan, wanda yake shika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yayi masa kiran sallah, kunna sana dama. Sai dai wannan hadisin maluman hadisi sun sha kamar sun samu sabani dangane da ingancin sa. Wasu malumai suna ganin wannan hadisi bai inganta ba, shi yasa suke ganin kenan baya halarta yin wannan kiran sallan, domin ka'ida ce a wajen malumin usul suke cewa al-ahkamu shar'iyya taftaqiru fi thubutiha ila al-adillati as-sahihati as-sariha. Duk abin da aka ce addini ne, to ana buƙatar a samu dalili, dalilin ya kasance ingantacce kuma ya kasance ƙararrar dalilin ya yi nuni da haka. To shi yasa kenan wasu malamai suke ganin wannan hadisin tunda bai inganta ba, kenan ba sa ganin halaccin yin wannan kiran sallan. Ko da yake akwai wasu malamai da suka ta yi a ganin ya halatta a yi hadisin ya inganta, daga cikinsu akwai al-Imamu an-Nawawi da al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imamu an-Nawawi Allah ya ji kansa yake cewa, qala jama'atu min ashabina, wasu daga cikin jama'ar malaman mu sun ce, yustahabbu an yu'dhana fi udhnihi al-yumna, ana so mustahabbi ne a yi ma yaro kiran sallah idan aka aihisa a kunnan sa na dama, wa yuqimu fi udhnihi al-yusra, sai a tayar da ikama a yi ikama a kunnan sa na hagu, nan dama a yi kiran sallah hagu a yi ne a yi ikama. Qala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yake cewa, wa sirru ta'zin wallahu a'lam, yace hikima sirrin da ke a cikin yin kiran sallah a kunnan yaro, Allah shi ne mafi sani, ma'ana kinnan hikima da zai nuna muna, ce an yakuna awwala ma yaqra'u sam'a al-insani, shi ne ya kasance horkon abunda zai kwankwasa kunnan yaro shi ne kalimatuhu al-mutadammina, ya kasance shi ne kalmomi na kiran sallah al-mutadamminatu, wanda suka kumshi likibriya'ir rabbi wa azamatihi, wanda suka kumshi girmama Allah madaukakin sarki da kamba masa. Yace kenan hikima shi ne ya kasance farkon abinda yaro zai ji idan aka aihisa shi ne kalimomi wanda suka kumshi girmama Allah madaukakin sarki da kamba masa. Wa shahadatu allati awwalu ma yudkhalu biha fil islam, sannan kuma su ji shahada wadda ita ce farkon abin da yaro, farkon abin da ake shiga da ita a musulunci. Me yake nihi kiran sallah ya kumshi Allahu akbar Allahu akbar, mun gani Allah mai girma, Allah mafi girma, Allah mafi girma, girma ne Allah. Ya kumshi kuma ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna muhammad, shi kuma menene idan yake cewa shahada, kalimar shahada wadda da ita ce ake shiga musulunci. Yace to dalilin wannan ne ya kasance ya ji girmama Allah, sannan kuma ya ji mi ya ji shahada wadda ita ce ake shiga musulunci da ita. Yace fa kana dalika katalqini lahu, sai ya kasance wannan kamar Allah kana masa ne, kamar Allah kana masa ne sha'air al-islam, ma'ana taki na musulunci. Sha'air ma'ana su ne wasu abubuwa sun da suke alamu na musulunci, wanda suke nuna da an gan su an ga musulunci, ko da an ji su an ji musulunci. Kenan kamar Allah kana masa ne taki na musulunci, inda dukhulihi fi dunya, a lokacin da ya shigo a cikin duniya, kama yulqanu kalimatat tauhid, kamar yanda kuma ake lakana masa kalimatat tauhidi inda khurujihi minha, lokacin da zai huta daga cikin sa. Allahu akbar. Me yake nuhi lokacin da mutum zai mutu, me ake so, ana so a yi a lakana masa la ilaha illallah, wa na ce la ilaha illallah, in kuma wanda babu hankali a tare da shi ne a ce la ilaha illallah, a ta maimaita ta. To kamar yanda zai huta da la ilaha illallah, ana son haka, to haka lokacin da ya shigo ana so a tarbe sa da me, ana so a tarbe sa da la ilaha illa, domin a cikin kiran sallah a ƙarshe mai ake cewa la ilaha illallah, kenan wannan shine kenan. Malam yake cewa wa ghayru mustankirin wusuli athari ta'zin ila qalbihi wa ta'athurihi bihi, kuma ana yin haka ne dan saboda ya kasance me yake da suna ba zai kyamaci, yace dan saboda wa ghayri mustankirin, yace abu ne wanda yake kuma ba mai yake da suna babu tantama akan cewa usulu athari ta'zini ila qalbihi, isar kiran sallah zuwa ga zuciyarsa, wa ta'athurihi bihi, da ila qalbihi, kenan babu tantama akan cewa kiran sallah idan ya shiga, idan alamun kiran sallah ya ji a zuciyarsa, zai ta'asirantu da wannan kiran sallah. Wa illam yash'ur koda ko a ce bai san ma ana yi ba, ma'ana koda a ce bai jin abinda ake yi, to wannan kiran sallan zai iya kai ga zuciyarsa. Ma'a ma fi dhalika min fa'idatin ukhra, bayan wannan kuma akwai wata fa'ida ta daban, wa hiya hurubu shaytani min kalimatil adhani, shine ruga tserewar da shedan yake yi idan ana karanta kalmomi na kiran sallah. Domin ya zo a hadisi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka fara kiran sallah adbara shaytanu lahu duratun, shedan yana bada baya ya ruga da gudu, yana hudda iska ta duburarsa, ma'ana yana tusa yana huddo iska dan saboda kada ya jimi, kada ya ji wannan kiran sallah. Kenan shedan yana gudun kiran sallah. Kenan ashe idan aka yi ma yaro kiran sallah a cikin kunnuwansa, ko da ko a ce baya ji, to za a iya korar shedan, wanda yaro idan ya zo a duniya yana kokarin a ce ya jibince sa, idan aka mishi kiran sallah sai ya nisance sa. Wannan shine kenan kadan daga cikin manhuwa ta yin kiran sallah a kunnen yaro, da kuma ta yadda ikama, kan da Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ya bayyana. Jayyid, wallahu ta'ala a'lam. A nan gaba sai malam ya kawo sab'a wa min as-sunan allati yanbaghi lil muslimi al-amal biha, yana daga cikin sunnonin da ya dace musulmi yayi aiki da su dangane da tarbiyya ta yaro ko lokacin da aka aihe sa. Sunnatu tahniki, sunnata at-tahnik, sunnata mi ta at-tahnik. Me ake cewa at-tahnik? Malam ya fassara yace wa at-tahniku, abinda ake cewa at-tahnik huwa an tumbagha at-tamar, shine a tattamna dabino, thumma tudlikuhu bihanaki sabi, sannan sai a shahwasa ga alhanak, shine ma'ana dasu shi, sai a shahwasa ga dasu shin yaro, fi dakhili famihi, a cikin bakinsa. Wannan shi ake cewa at-tahnik, ana lokacin da aka aihi yaro a samu dabino, a tattamna wannan dabinon, sai a shaha masa gami, sai a shaha masa ga dasu shin sa. To wannan shi ake cewa at-tahnik, yana ɗaya daga cikin sunnoni wanda manzo Allah ya karantar da mu game da idan aka yi sabon jinjiri a yi masa shi. Ga dalili ya ce yarwi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari Allah ya yarda da shi, ya rawaitu fa yaqulu, yana cewa wulida li ghulamun, an aiho mini da jariri da yaro, fa adaitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai na zo da shi a wajen manzon Allah, fa sammahu Ibrahim, sai ya sunanta masa Ibrahim, fa hannakahu, ya yi masa tahnik bi tamratin da dabino, ma'ana ya tattamna dabino ya goga masa a dasu shi, wa da'a lahu bil baraka, sai ya yi masa addu'a da albarka, ma'ana ya roƙan masa Allah madaukakin sarki ya sa ma rayuwarsa albarka. Kenan wannan shine daga cikin dalilai. Idan Abu Musa al-Ash'ari an yi masa aihuwa, sai ya je da wannan jaririn wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya tattauna da bino ya shaha masa, farkon abin da ya masa ya sanya masa suna Ibrahim, ya kuma yi masa addu'a. Yace wa tarwi Asma binti Abi Bakr, Asma bintu Abi Bakr ta rawaito radiyallahu anha, Allah ya dada ita, indama waladat Abdullah ibn Zubair, lokacin da ta aihi Abdullah ibn Zubair, تقول تناجيوا اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا ايه عبد الله نازو دشي وجن منزن الله فوضعته في حجره سينا دوراسا اكن تشنانونسا ثم دعا بتمرتين سي يكرا دا اكاو ان دبينو فمضغها سي يتتمنا ونن دبينو ثم تفل في فيه سي يطوفا شي ا cikin bakinsa فكان اول شيء دخل جوفه sai kasance farkon abin da ya shiga cikin cikin miki da suna Abdullahi bin Zubair riq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, shine miyau na manzon Allah, thumma hannakahu bitamri, sannan sai ya guga masa tuka ta dabino a cikin bakinsa, thumma da'a lahu, sannan ya masa addu'a, wa baraka alaihi, kuma ya sanya masa albarka. Wannan kenan mai ke da suna shine abin da Asma take bada labari, domin Asma aje ta Abu Bakar, yana ɗaya daga cikin abin da Asma ta shahara da shi ko falalanta shine lokacin da Yahudawa suka ga zakkuwar musulmai a Madina, sai suka ce ba dai sun zo a Madina ba, to za su zauna a Madina ba tare da sun yi aihuwa ba, ba wadda za ta aihuwa. Ma'ana suka ce sun yi sihiri wanda zai hana musulmai su aihu balantana ma su yadu. An gane da kyau ko? Suka ce sun yi sihiri, idan ba musulmin da zai aihuwa. Ana nan ku bayan sun yi wannan maganar ba a shema ba, sai ga Asma'u ta aihi Abdullahi bin Zubair. To dalilin wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murna, sahabbai su ma suka yi murna, musulmai suka yi murna, domin ya nuna mi, ya nuna ƙaryar waɗannan Yahudawa wanda suka ce sun yi ma matayen sahabbai sihiri ba wadda za ta aihuwa. Shine Abdullahi bin Zubair, yana daga cikin falalarsa, shine farkon wanda aka fara aihuwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Abdullahi bin Zubair, Allah ko ya yi marayuwarsa albarka kamar yadda manzo Allah ya masa addu'a, domin ya shahara da jarumta. Akwai lokacin da ya yaki shi kadai bayan Mikil suna Abdulmalik bin Marwan ya kawo masa farmaki a Makka tare da Mikil suna tawaga ta Hajjaj. To sai dai Hausa suke cewa sarkin yawa ya yi sarkin karhi, duka mutanansa suka barsa, shi kadai ya yaki. Sai da dai Allah madaukakin sarki ya kaddara suka kama sa har suka halaka sa, inda shine karshen rayuwarsa, wanda ya shahara da jarumta sosai, musamman a Futuh, ma'ana ya kuka da aka yi na buɗe musulunci, na buɗe garuruwa na kafirai zuwa musulunci. Bayan wannan kuma ya shahara da yawan ibada, da ana bada labarin ibadar sa shine idan yana sallah, to duk wani abu, duk wani motsi ko wata kwaramniya ba za ta taba dokar hankalinsa ba, da ma in yana sallah, in yi sujada, domin ya shahara da in yi sujada ko yi ruku'i yana jima sosai a ciki. To in yi sujada ko ruku'i, tatsuntsaye suna iya zakuwa su zamna akan bayansa, tsammanin su dutse ne dan saboda yanda suke ganin baya ni baya motsi. Da har ma ake bada labarin lokacin da aka kawo ma Makka farmaki ta hanyar Hajjaj, suna jihar garin Makka da Mijaniq, ma'ana wannan ba makaman da suke shehawa, yana a cikin sallah wata meke suna wata bomb ta biya a gabansa, ta biya a gabansa har ta kama wani bango na Ka'aba, duk da wannan bai razana ba, duk da karan da wannan bomb kin take yi. Ana ya shahara da yawan ibada da kuma hakuri da jarumta, da malamai suna fassara jarumtansa da cewa wata ranne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa kaho, da aka yi masa kaho, kun san jini ake huddawa, sai manzo Allah ya basa kaho, ya basa wannan jinin, ya ce masa ji ka je inda kowa baya ganin ka, ka zubda, ka yi rami, ka zubda wannan jinin. Abdullahi yana tahiya, sai da ya labe ya kwadada wannan jinin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya shanye sa gaba ɗaya. Kaji ba kowa yake iya wannan ba, jinin manzo Allah ya shanye. Yana dawowa, sai manzo Allah ya ce masa ina ka sa wannan jinin, sai ce ya ma'aikin Allah, kamar yanda kace na sa sa a inda babu wani mahaluki wanda zai iya ganin sa in ba ni ba. Sai manzo Allah ya gane da cewa ya shanye sa, ne ce halan da ya ka shanye sa, yace eh. Tun daga wannan lokacin malumai suke cewa dalilin yana daga cikin abin da ya ja masa wannan jarumtar, da rashin tsoro, da kuma rashin tasirin shedan a rayuwarsa, shine wannan jinin da ya shanye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan shine da aka aihe sa. Asma muhallu shahid ta kawo sa, manzo Allah ya tamna da bino, ya goga masa adasu, shi masa tahnik, mala yace wa tahniku yakunu aqibal wilada, kuma shi wannan tahnik, goga ma yaro da bino a cikin bakinsa, yana kasancewa ne aqibal wilada, abinda ake aqibal wilada, ma'ana da an yi aihuwa. Kenan ba sai daga baya ba, bayan watanni ka ji wannan yanzu zaka je kai ma yaron ka, dan an aihe sa ne. Ci wa yuradu bihi, kuma abinda ake nuhi da shi alhamdulillah, an yatamarrad almawlud ala alakl, shine yaro ya koyi, ma'ana ya saba ci, ya koyi ci tun yanzu, tunda bayan an masa tahnik za a mi, bayan an sa masa wannan dabino za a bashi nono, idan tun yanzu ya koyi kama nono, wa yaqwa alaihi, kuma yayi ƙarhi da wannan dabino da za a basa. Inda likitoci sun tabbatar da cewa wannan tahnikin yana taimaka ma yaro wajen nesantar da shi daga wasu ciwace-ciwace na me yake da suna kanana da suke samun yaro, to kaman kenan wannan da ake masa kaman wata garkuwa ce ta lahiya ga jariri. Qala ibn hajar yake cewa wa aulahu tamr, abin da ya dace wa ai tahniki da shi shine da bino a goga ma yaro. Fa in lam yatayassar fa rutab, idan ba a samu da bino wato ana yi a samu kayan danye, ma'ana kayan fruit, kayan legume, kayan gwari irin su banana, irin su lemun zaki, lemu orange a goga ma yaro. Yace wa illa fa shay'un hulul, idan ba a samu wato a samu wani abu mai zaki. Yace wa aslun nahli aula min ghairihi, zuma ta kudan zuma ita tahi dacewa da wani saki. Na idan ba a samu dabino ba to a samu wasu daga cikin kayan danye fruit, idan ba a samu wannan ba a samu me yake da suna zuma sai a goga masa, in ba a samu zuma ba a samu wani abu dai mai zaki-zaki a goga ma yaro ga dasushinsa. Malai ce wa min adillati mashru'iyyati tahnik, yana daga cikin dalilan da suke nuna halattin yin wannan tahnik goga ma yaro dabino indal wilada a wajen aihuwa, wastihbabu fi'lihi, da kuma mustahabbancin aikata wannan lil mauludi ga sabon jinjiri. Anna Anas ibn Malik, ya zo akan cewa Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, ya ce kana ibnun li abi talha, abu talha ya kasance yana da wani da ya shtaki da baya da lahiya. Fa kharaja abu talha, sai abu talha wata ran ya huta. Fa qubida as-sabiy, sai aka doki ran yaron, ma'ana sai yaron ya rasu babu shi nan. Falamma raja abu talha, lokacin da abu talha ya dawo, qala, sai ya ce ma fa'ala ibni, ya shikin dana. Qalat ummu sulaym, sai ummu sulaym tace matarsa, huwa askanu ma kana, ai ya samu sauki hiye da da. Fa qarrabat ilayhi al-asha, sai ta kusantar masa, da a wata riwayar cewa tai ka'aba kan wanda ya bashi labari da cewa dansa ya rasu, ta shirye yaron ta aje sa a can gehe lahiyar shilau, ya samu sauki hiye da daga shi can ma yana kwana. Bayan ta gaya masa wannan, fa qarrabat ilayhi al-asha'a fa ta'asha, sai ta kusantar masa da abinci na dare, shine al-asha, abincin dare. Fa ta'asha, ya ci abincin dare. Thumma asaba minha, sannan sai ya sadu da ita. A wata riwayar da ta gabatar mishi da abinci, ta ci ado wanda ya jawo hankalinsa a gare ta har ya sadu da ita. Falamma faraga, lokacin da ya kare saduwar da ita, hankali ya kwanta, kala ta ce waris sabi, ma'ana ka yi haƙuri ka nemi lada a wajen Allah, wannan yaron Allah ya ɗauki abinsa. A wata riwayar dan ta kwantar masa da hankali ta ce, ya kai Abu Talha, ba ni labari, idan mutum ya baka aro sai ya zo ya karɓi wannan abun da ya baka aron nasa, shin ya dace a bar masa abun ko bai dace ba? Shi ya cancanta da abun. Sai ya ce to kai haƙuri, Allah ya karɓi abunsa. Falamma asbaha Abu Talha, lokacin da Abu Talha sahiya ta waye, ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya zo wajen manzon Allah. Fa akhbarahu, sai ya bashi labari. Fa qala, sai ya ce a'arrastumul laila, shin da dare kun yi angwanci, ana kun yi kwanciyar aure da dare? Qala na'am, sai ya ce eh. Qala, sai manzo Allah ya ce Allahumma barik lahumma fi lailatihima, ya Allah ka sanya musu albarka a cikin daransu. Fa waladat ghulaman, sai ta aihu wani yaro, ma'ana dalilin wannan saduwar. Kuma haka aka yi, suka samu jariri, suka samu jinjiri, ta aihu. Bayan ta aihu, fa atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sai ta zo wajen manzo Allah. Wa arsalat ma'ahu bi tamaratin, ta tura wannan yaron da ƴaƴan dabino zuwa wajen manzon Allah. Fa akhadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya dauki yaron. Fa qala, sai yace ama'ahu shay'un, an zo tare da shi da wani abu? Qalu na'am, suka ce eh, tamaratin, eh ƴaƴan, akwai ƴaƴan dabino, gani su sun saba kenan dama ana yin wannan, yana akwai ƴaƴan dabino. Fa akhadaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya dauki wannan dabino. Fa madagaha idha tamnasa, thumma akhadha min fihi, sai ya hiddo daga bakin sa wannan tokar ta dabino. Fa ja'alaha fi fihi as-sabi, ya sanya wannan dabinon a cikin bakin yaro. Wa hannakahu, ya goga masa a dasushin sa. وسماه عبد الله سيسن يامس عبد الله. قال النووي الإمام النووي كتوى اتفق العلماء معلومي سني اتفاقي على استحباب تحنيك المولود أكن توى مستحبيني أنا سو أقوغا ما يارو دبينو عند ولادته ألوكة عند أكائهيسا شيوان نيسينا من دتوى أشينا إيدك تكين كارير دزاك بعدنك ina dai daga cikin tarbiyyar da zaka ma danka farkon aihuwar sa ai kokari ai masa wannan tahniki kin ana agoga masa meke da suna dabino a dasushin sa to sai dai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna tahiya da yaran su wajen manzon Allah shi yake yi da kansa amma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ake taima kowa shi yake yi ma dan sa domin yana min khasa'is annabi sallallahu alaihi wasallam أنه يتبرك بما يسمونه بلعابه وما أشبه ذلك. أنا إذا جت كم أبن ديك أنت منزل الله أنا تبركي أنا نيمان البركة ميونسا. أما باي منزل الله باي حالته كلوكي دانك ككاي أوجهوني مالمي دون سبو دوي يتتمنا ميونسا يسني مس أباكي يسمو البركة ونن باي إن كان توا. Bayan manzon Allah mafi daraja shine wa shine Abu Bakar Siddiq ba a taba rawaituwa cewa sahabbai suna dokar ayyan suna kai a wajen Abu Bakar ba yana tattauna da binu yana sa musu kenan wannan kowa shi zai yi manashi domin idan aka ce za a bude wannan kohar to za a bude koha wadda take za ta kai ga a fadawa a cikin shirka da kuma girmama wasu mutane girmama wanda za ta wuce gona da iri kenan dai wannan kowanne uba shi zai yi ma dan sa ko kuma uwa idan babu uba gosa tayi madanta in babu su kusa duk wanda yake kusa daga cikin dangi yana iya yi abun nuhi ba miyon bane ake nuhi shi dai ne dabinon da aka sa a baki shine ake nuhi a takeice wannan shi ake cewa at-tahnik da ake yi ma yaro bayan an aihisa Allah ya ba mu ikon yin haka sai malam ya buda a matashiya ta gaba yake cewa tasmiyatul mauludi wal kunyati at-tayyibah ma'ana sama yaro suna da kuma yi masa alkunya kyaukyawa ma'ana wannan zai muna bayanin wasu daga cikin hukunce-hukunce na sanya ma yaro suna da kuma yi masa alkunya mai kyau ma'ana laƙabi kinan balahi bane in ai yaro ga sunan shi amma kuma ai mishi suna na daban babu lahi akan wannan kamar yadda zamu gani a hadisi wanda za su zo anan malai ce inna min huquqil ibni ala abihi lallai yana daga cikin haƙoƙin yaro akan ma'aifinsa an yuhsina ismuhu ya kyautata sunan shi fa fil hadisi domin ya zo a hadisi inda Abi Dawud a wajen Abu Dawud yace manzo Allah yake cewa innakum tud'auna yawm al-qiyama lallai ku za a kira ku a ranar tashin al-qiyama bi asma'ikum da sunayenku wa asma'i aba'ikum da sunayen iyayenku fa ahsinu asma'akum dan haka ku kyautata sunayenku ku sa sunaye masu kyau wannan hadisi yana nuna abubuwa kamar haka ashe a ranar tashi alkiyama idan za a kira mutum za a kira sa dai da sunan sa da sunan ma'aifinsa kamar yadda anan duniya zaka gani aboko ana kiran sunan mutum a ce masa Ahmad Abdul Malik misali to a lahira ma haka za a kira kowa kinan mazallaci ku kyautata sunayenku dan kada ku zo ku sa suna wanda yake jawo hushin Allah ka san ku in aka kira mutum da suna wanda yake jawo hushin Allah ba zai gan ku da rahamar Allah ba domin ya ga mun hushin Allah madaukakin sa kenan shi yasa mu zallaci mu kyautata sunaye kuma wannan shi ne manta cewa ashe kowanne mutum ana so a kira sa da sunayen ma'aifinsa kada a kira sa da sunayen ba shi ba domin an shahara a ƴan boko so da yawa zaka ji musamman abin da ya shahi wajen aiki zaka ga mace ana kiranta da sunan mijinta madan wane kinan bai dace ba irin wannan kowace mace a kira ta da sunan wa da sunan mahaifinta ba da sunan mijinta ba Allah madaukin sake cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah ku kira su da sunayen mahaifansu shine adalci a wajen Allah madaukakin sarki wata mata take bani labarin a danta tana da wata aminiya da ta rasu mijin nata shi ma sai kasance mijin nata talaka ne baya iya kula da ɗiyan da ta bari da ta rasu ta bar ɗiya sai ta bar wata jaririya da mata rasu ne wajen aihuwa bayan wasu ɗiya da ke gare ta to an yi da dai ita ma wannan matar ita ma ta aihu lokaci guda sai matar ta ce to a bata wannan jaririn ta gama su su biyu ta kula da su aka ba tana kula da wannan sai lokacin sa yarinyar boko yayi sai ta ce ma mijin tana so a sa sunanta bana a sa sunan shi mijin dan saboda yarinya idan ta tashi kada ta bambance akan cewa me akan cewa ita ba yar gidan bace to da karshe dai Allah ya sa mijin shi ya san shari'a yace a wannan bai dace ba in dai mijin yana rayi kuma babu mijin bai dace ba a ce mi a ce an sa sunan wani yaro an sa mishi sunan uban da ba uban shi ba kina wannan rashin adalci ne haka mata yana daga cikin hikimar da ta samu musulunci ya koyar kada a kira mata da sunan mazajen su a zan kiran su da sunan iyayen su domin mace tana iya ta rabu da wanga mijin ta auri wani sai ya kasance abokanta sun saba kiran ta na madan wane matar wane ko da yake sai kiran ta to kun gani yanzu ba ta so a kira ta da wannan mijin in aka kira ta da shi an bata mata rayuwa in ma ita ranta bai bace ba mijin yace ah matata kuma za a kira ta da sunan wani can daban gani duka wannan zai nuna cewa ko da addini bai hana ba kenan a ɗabi'ance ma a hankalce za mu ga cewa wannan ya saba ma mai kira sunan hankali kenan dai kowa ana kiran sani da sunan ma'aifinsa ko milishin darajar ma'aifinka ka yadda a sa a kira ka da sunansa domin haka Allah ya so rishin yadda da haka kamar rishin yadda da kadar Allah ne malai ke cewa an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya yarda da ita anna annabiyyu sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah tsira da aminci Allah suka tabbata a gare sa kana yughayyiru lismal qabih ya kasance yana canza suna mummuna bana in ya ga mutum da suna mummuna sai ya canza masa suna zuwa suna wanda yake nagari rawahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi rawato sa sai malam ya bada misalai yace fa baddala isma abi bakr min abdul ka'ba ila abdullah kinannan minne babin ba kinan fa baddala isma abi bakr min abdul ka'ba ila abdullah sai ya canza sunan abubakar daga abdul ka'ba zuwa abdullah kinan abubakar da ya musulunta sunansa abdul ka'ba bawan ka'ba shi kuma mun gani akan cewa babu wanda baya halatta a danganta kowa da bauta zuwa ga wani in ba ga Allah ba Ka'aba ba a cewa duk darajar ta ko ba za ka ce ba kai bawan Ka'aba ne ko a kira mutum da sunan bawan Ka'aba manzon Allah duk darajarsa baya halatta a ce Abdul Rasul ko Abdul Muhammad bawan Muhammad ko bawan manzon Allah ko abin da kama da haka to sai manzon Allah ya canza masa suna zuwa ga Abdullah bawan Allah marmakon mi marmakon ne yake da suna bawan Ka'aba wa kana ismu Abdul Rahman bin Auf Abdul Ka'ba haka akwai ɗaya daga cikin manyan sahabbai Abdul Rahman bin Auf shi ma asalin sunansa Abdul Ka'ba fa sammahu Abdul Rahman sai manzo Allah ya sanya masa sunan Abdul Rahman wa baddala isma Asiya ya canza sunan Asiya bintu Thabit ar Thabit bintu bin Abil Aqla ina akwai wata ɗaya daga cikin mata sahabbai da ake ce ma Asiya bintu Thabit bin Abil Aqla sunan ta Asiya mai Asiya shine ma'anan mai sabo fa sammaha Jamila sai manzon Allah ya sanya mata suna mai sanya mata sunan Jamila Jamila shine mai yake da suna mai kyau kenan kun ga babu lahi a sanya mai yarinya suna Jamila wannan shine kenan kina Asiya manzon Allah ya karantar da wannan sunan jayyid gashi wata na da wannan sunan manzon Allah ya canza mata wannan sunan Asiya bisad وقال عليه الصلاه والسلام هكا كما سيدنا امين شاء الله يثبت اكنسا ياتي ان احب اسماءكم الى الله للي ما في سويون سنايانكو زوا غا الله عبد الله وعبد الرحمن شيني عبد الله ده عبد الرحمن اخرجه مسلم يا روي دوسا معنى سنايان ده الله يحسو شيني سنايان عبد الله ده عبد الرحمن معلومه suka ce anan bawai manzo Allah ne mai Abdullahi da Abdurrahman kawai ba duk wani suna wanda za a danganta shi zuwa ga Allah to Allah ya yi son sa Abdurrahman Abdurrahim Abdulmalik Abdullahi Abduljalil a danganta shi zuwa ga Allah ma to wannan suna ne mafi soyuwa ga Allah madaukakin sarki musamman in mutun ya sa dan saboda gurin dan nasa ya kasance ba wannan Allah shi yasa ina ɗaya daga cikin labarin al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin tarihinsa yace yana ɗaya daga cikin abin da nake alfahari da shi kasancewar ɗiyana maza gaba ɗayan su na bautar da su ga Allah madaukakin sarki. Me yake nufi? Ɗiyansa gaba ɗaya Abdul Abdul ne, ɗansa na farko wanda ake masa alkunyar shi Abdulrahman. Kun gani? Yace abin alfahari ne a gare sa. Kenan kai ma kana aika koyi da wannan. Wa qala, kuma yace a wani hadisin, tasammu bismil anbiya, ku rika sunanta makanku da sunayen annabawa, ana ku rika sa sunayen annabawa. Wa ahabbul asba'i ila Allah, kuma mafi soyuwan sunaye zuwa ga Allah, Abdullah wa Abdurrahman, shine Abdullah da Abdurrahman. Wa asdaquha, sunaye kuma mafi gaskiya, ana martaba ta uku ta sunaye shine Harith, shine sunan da aka sama Harith. Me ake nufi da Harith? Ma'ana shine daga al-harthu ne, alladhi yahruthu al-ardha a asali a lugatan, amma istilahi da aka ce Harith ana nufin ma'ana mai kokarin shubka aikin alkhairi, shine Harith. Domin abinda ka shubka a duniya shi zaka girba a ina? Shi zaka girba a lahira. Shine ma'anan Harith, ma'ana mai shubka aikin alkhairi, mai shubka ayyuka na kwarai, mai noma ayyuka na kwarai. Wa Hammam, Hammam shi kuma daga al-himma ne, al-himmatul 'aliya, ma'ana shine mai niyya da kokari da jarumta na aikin alkhairi. Duka dai suna da alaka da mi da aiki na mutum, na mutum zai na alkhairi a duniya. Kenan wannan suna ne masu kyau ka sama sunan ka Harith Bithin da kuma Hammam, shi ma duka yana da muhimmanci sosai. Wa akbahuha, mafi munin sunaye da ake sawa akwai Harb, shine al-harb shine yaki. Wa Murrah, da kuma Daci, a lokacin Laraba sun shahara sa irin wannan sunaye, kaji mutum sunan shi Harb ko kaji mutum sunan shi mi, sunan shi Murrah. Kenan duk wanda aka sama irin sunaye wanda busu dace ba, sun saba ma addini ko sunaye mummuna, ya halatta mutum ya canza wannan sunan kun ba tare da sai ka yanke wani rago ba. Inda zaka ji ana cewa in ka zaka canza suna sai ka yanka rago, ba wani rago da zaka yanka. Domin duk wanda ya musulunta a cikin Kiristoci zaka ga sai an yi masa ni an sake masa suna. To idan mutum ya musulunta sai a ce masa ya yanke rago da an sake mai suna? A'a, kinan ko kai haka aka saba ka suna wanda yake mummuna, iyaye ka sun samu ka suna wanda baya da ma'ana, kika canza. Musamman kuma a wannan zamanin za ku ga da yawa daga cikin mutane suna sanya sunaye wanda ba su da ma'ana. Za ka ga mutum ya dibi wani suna daga cikin sunaye a cikin Alkur'ani da suka zo kawai ya sa, kinan wai ba daga suna ya zo a cikin Alkur'ani ba ne za a ɗauka a sa, sai an dibi ma'anan sunan. Idan muka diba a kasashen Hausa zaka ji akwai masu sunaye lantu, me suke ne da lantu? Lantana lul birra, shine sai a ce lantu. Kun ga wannan sunan baya da ma'ana, baya da ma'ana. Kina ba za ku taba samu ba, kun gani? Ba za ku taba samu ba. Alkhairi aljanna, kun gani? Babu alkhairi, suna ne wanda baya da ma'ana. Bayan wannan kuma akwai wata da na gani anan yamai, ita sunanta Anida. Anida, yani Anida, ka lura kuma Anida shine ma'anan mai taurin kai. Kalla innahu kana li ayatina anida, ya kasance game da ayoyinmu mai taurin kai. To kun gani an saba ba su ce suna Anida mai taurin kai. To kun gani duka wannan bai dace ba, nan ba da kaji suna a cikin Alkur'ani ba ya birge ka zaka duka sa aka tambayi meye ma'anan wannan sunan. Wannan shine kenan, ba a sa suna ta hanyar dadin jin sa. Zaka ji da yawa a sa masu su yarinya suna Basma, kuma sama yarinya suna akwai da na gani ita kuma sunanta Amadawa, sunanta Laraiba. Tunga Laraiba ba ita ma'ana, babu kwankwanto, babu kwankwantan mi, babu ma'ana a cikin wannan sunayen. A takaice dai yana da kyau duk sunan da za mu samu yi kokari mu tuntuɓi malumai, mu tuntuɓi malumai shin wannan sunan yana da kyau, wannan sunan ya dace. Yanzu da yawa daga cikin mata suna ɗaukan sunayen su ne ta hanyar wasan kwaikwayo. Ta ji suna a cikin wata fim na kwaikwayo ya birge ta, yanzu an aihu me take so? A sanya ma yaro wannan sunayen, wannan sunan yana da ma'ana ko baya da ma'ana? Yanzu akwai ma wanda ma cikin sunayen Turawa ma suke sama ɗiyansu. Kun ga wannan duka ya saɓa ma addini wanda jahilci ne, kuma yakan iya ya jawo mummunan abu ga shi wannan yaron da kuma iyayen nasa, kamar yadda za mu gani a nan gaba. Wa rawa Sa'id ibn al-Musayyib, al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib ya rawaito an abihi daga ma'aikinsa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gaisa, qala lahu, ya ce masa, masmuka, me sunanka? Qala Huzun, suna na mekir suna tashin hankali shine huzun ko kuma damuwa an gane da ke ko suna na damuwa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace bal anta sahal abari dai kai sahal ni ma'ana na sunanta maka sahal yanzu fa qala sai yace la ughayyir isman sammanihi abi ya manzo Allah ni dai ba na so in canza suna bayan sunan da ma'aifina ya sami ni an gane da ke ko anan wannan sahabin ba wai ya yi rishin ladabi ne ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin ba ta yi wa sahabbai su yi rishin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka shaida da cewa as-sahabatu kulluhum udulun thiqatun athbat kamar yanda malamai suke cewa sahabbai gaba ɗayan su adillai ne abun yarda ne tabbatattu ne masu biyayya ne ga Allah madaukakin sarki illa dan mun ci adalai ne ba shike kore cewa suna kuskure ba can ba a rasa ba to amma dai wannan a zahiri malamai suke cewa ba wai rishin ladabi bane wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin hasha an ya fa'ala dalika alhali kuma ya ji Allah yana cewa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim bai dace ba ga mu'mini ko mu'mina idan Allah da manzo suka hukunta wani al'amari ya kasance yana da zabi a ciki anan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah ya musu magana suna tsaya su lura shin wannan maganar umurni ne yake musu ko kuma a shawara ce yake ba su idan umurni ne to kai tsaye suna karba sun so busu so ba an gane da kyau ko kata an za su karba to amma idan kasance shawara ce suke ba manzo shawara ce manzo Allah ya ba su to a wannan lokacin suna da zabi an gane da kyau ko to kaman nan manzo Allah shawara ce ya ba sa shin kana ganin a canza maka suna zuwa sahal to shine sai ce ni dai ban so in canza sunan da ma'aifina ya sanya mini sai manzo Allah ya kyale shi da sunan sa domin kun gani da rashin ladabi ne da manzo Allah ya masa fada da sahabbai sun yi masa fada da shi wannan yake suna tabi'in da ya rawaito wannan hadisi bai rawaito sa ba daga ma'aifinsa domin yana ganin munan abu ne a ce an sai ma'aifinsa yayi haka kina yana nuna mustahabbi ne akai sai abin da yake nuna mustahabbi ne ba dole bane idan mutum an sa masa wani suna wanda yake mummuna ya canza shi kana iya kabar sunanka duk da sunan yana da muni matukar dai sunan bai kunshi shirka ba idan suna ya ta'allaka da shirka to nan dole sai an canza sa kamar wanda aka sa ma Abdul Ka'ba ko Abdul Inyas misali ko Abdul Rasul duk wannan kun ga dole sai an canza su domin sun kunshi shirka sun ta'allaka da danganta wani zuwa ga wani insha Allah kenan wannan sahabin sai ya bar wannan sunan nasa qala ibn musayyib sai shi dan shi ibn musayyib yake cewa fa ma zalat fina alhuzunatu ba'd yace bayan wannan ba mu gushe ba ko a cikin damuwa ma'ana ko tunda ma'aifin mu yake canza wannan sunan kullun cikin damuwa muke ma'ana me yake nihi abin da yake nihi shine sunan sa ya bisa na damuwa da aka sanya masa sunan ya bisa na damuwa qala ibn battal al-imam ibn battal yake cewa fihi yace a cikin wannan akwai annal amr bi tahsin al-asma'i akwai umurni yace akai wannan abun da aka kawo yana nuna cewa al-amr bi tahsin al-asma'i umurnin da aka yi game da inganta kaman kyautata sunaye wa bi taghyir al-ism da kuma canza suna ila ahsan zuwa ga mafi kyawu minhu ga wancan laysa ala al-wujub ba wajibi bane bal istihbab dhalika sai dai yana nuna mustahabbi ne ma'ana ibn battal yace dalilin wannan hadisin ne aka gane cewa umurnin da aka yi na a canza suna daga mummuna zuwa mai kyau ba wajibi bane mustahabbi ne ana so mutum yayi dan mutum bai yi ba babu lahi akan wannan kamar yadda muka bani misali wanda aka sama larai ba wanda aka sama bikin suna lantu lantanalul birra kun ga duk wannan babu lahi dan su zama da sunayen su amma da sun canza kun ba za a ce musu sun yi lahibu da sunaye ne wanda ba su da ma'ana wannan shine kenan ana nuna mini lokaci yayi inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna muna godiya ga wannan gidan talabijin mai albarka da mai da yake dokar nauyin wannan shirin da kuma wasu wurare da ake sa wannan shirin kamar irin su gidan radio Sarauniya na Madawa da makamantansu muna fatan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu akan tafarki madaidaici سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله Musa mu anyi anyi.